Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Kalmasi da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin manhansi yau ranar Laraba 4 ga watan Maris shekara ta 2020. Cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Borno ta tallafa wa 'yan gudun hijira wajen 19,000 da kayayyakin abinci da kayan sawa a karamar hukumar Ningazai. Haka kuma za mu kawo muku wata hira ta musamman da wani lauya mai zaman kansa game da hukunce-hukuncen kotun koli kan zaben wasu jihohi da aka yi a Najeriya. Sai kuma za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli wanda Aishatu Ma'az ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku shirin jaridin kasar Kamaru, sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke kira ta waya kuna ajiye mana, amma yanzu sai a gyara zama domin fara sauraron cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Joe Biden ya ci jihohi 8 a yayin da shi kuma Senator Bernie Sanders ya ci 3 a sakamakon farko-farko na zaben dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrat wanda aka yi jiya Talata a wasu jihohi 14 a nan Amurka. Biden, wanda wannan ne karansa na 3 na shiga takarar shugaban kasar Amurka, ya ci jihohin Virginia, North Carolina, Alabama, Oklahoma, Minnesota da kuma Tennessee, yayin da shi kuma Sanders mai ikirarin zama dan gurguzu a jam'iyyar ta Democrat ya ci jiharsa ta Vermont da Utah da kuma Colorado. Da alamar dai nasarorin da Biden ya samu sun kara masa kuzari a kokarinsa na zama mutumin da zai ja da shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican a zaben da za a yi a watan Nuwamba. Kasar Argentina ta ce a karon farko an samu wani da ya mutu da murar corona a kasar, a daidai lokacin da ita kuma kasar Spain ke bayyana cewa a karon farko wani dan kasar ya mutu sanadiyar cutar, a yayin da kuma kwararru a fadin duniya ke fadi tashin neman yadda za su bullowa wannan cutar wadda har yanzu aka kasa cikakkiyar fahimtar ta. Jiya Talata, wani jami'in kiwon lafiya a yankin Valencia na kasar ta Spain ya ce wani binciken da aka gudanar kan wani mutumin da ya mutu ranar 13 ga watan Fabrairu na nuna cewa murar corona ce ta kashe shi. Ministan kiwon lafiya na kasar Argentina ya ce dan kasar na farko da ya mutu da murar ta corona dan shekaru 43 ne, wanda ya shafi makonni 2 a arewacin Italiya inda abun ya fi muni a fadin Turai. Ya ce mutumin na murmurewa a wani asibiti kuma halin da yake ciki dai bai yi tsanani ba. Haka zalika, jami'ai a jihar Washington ta nan Amurka sun ba da rahoton sabbin kamuwa 9 da kuma mace-mace 3 tun daga ranar Litini. Da wannan adadin, waɗanda suka kamu da cutar a Amurka sun kai sama da 100. Gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Donald Trump za ta takaita yawan ma'aikatan kafafen yaɗa labarai na gwamnatin China da suke nan Amurkar. Tana mai nuni da yawan tsangwama da barazana ga 'yan jarida da aka yi a China tun da daɗewa. Wannan shawarar da Amurka ta yanke na zuwa ne bayan da kungiyar wakilan kafafen yaɗa labarai na ƙasashen waje da ke China, FCCC, ta wallafa rahotonta na shekara-shekara mai manufar kare 'yancin jaridanci. Rahoton ya bayyana nau'ukan musgunawa da takurawa da kuma ƙoƙarin kaɗa 'yan jarida yadda ta ga dama da China ke yi. To amma wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China mai suna Zhao Lijian ya yi watsi da wannan rahoto na kungiyar ta FCC da cewa, ya ce ba mu taɓa ma kula da wannan ƙungiyar da ka ambata ba. Rashin kaifin hankali ne da kuma rashin sanin ya kamata ga wannan mai da'awar zama wata ƙungiya ta tashi kwatsam ta ce wai za ta sasanta tsakanin jam'iyyun siyasa, sannan kuma ta goyi bayan ɓangare guda. har kullum China na marabalale da kafafen yaɗa labarai na ƙasashen waje muddin dai za su ba da rahoto kan China cikakke kuma bisa gaskiya.
To wannan jima kadan zamu kawo muku sauraron labaran duniya amma kafin nan zamu leka jahar Barnan Najeriya inda ƴan gudun hijira kimanin 19,000 suka amfana da wani tallafin da gwamnatin jahar ta bayar. Ga Haruna Dauda dauke da wannan rahoton.
Fiye da mutane 19,000 ne da rikicin Boko Haram daidaita suka amfana da wani kayayyakin tallafin abinci da kuma tufafi a karamar hukumar Ganze dake arewacin Borno. Wannan mutane da suka da mata 11,300 da kuma maza 7,800 a kasarin su magidanta ne da kuma ke tattare da yara a hannunsu yayin da wasu su suka kasance ma marayu sakamakon rigingimin yayan kungiyar Boko Haram da ya fi shafan arewacin Borno. Wannan talafi da ya hada da buhuhunan masara da na shinkafa da man girki da biski da kuma atamfa da naira 2,500 ga kowace mace da gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya kaddamar da rabon waɗannan kayayyakin da kansa.
Mutane kamar 19,000 ne suka samu amfana a gwamnatin jihar Borno, mata 11,300 da maza 7,800 banda wanda suna taimaka musu civilian JTF da makamantar su.
Sai kare kawai me yasa kai da kanka kake zuwa ka tsaya dan ba da waɗannan tallafi ga waɗannan mutane?
Ai ina son tabbatar cewa kowa ya samu. Ni ma da na samu ai da na yi bacci a cikin Maiduguri na fiso. Amma zai yi ban zo ba za a yara ba da gaske ba za a yi adalci. Mutane dai a sana ce mu huta. An zaɓe mu ba don saboda mu huta ba ne. Mu tabbatar mun yi aiki a jama'a. Shi ne wata a Turanci ana ce servant of the people. Ya kamata sarki ya zama haka ba mu ne mu kwanta ba su mutane su sha wahala.
To waye rayuwar waɗannan mutanen ta kasance ne kuma ya suke ji a yanzu ganin cewa sun samu wannan tallafi ga dai abinda wasu matan ke cewa.
Amina Mustafa ko dai matan su
mun. To ya rayuwa take gare ku wannan rikici ya shafi rayuwar ku?
A gashi nan dai yanzu dai akwai dan dama ne yanzu.
Kan muna samu ku noma?
A noma dai ba ma yi.
Sunana Jummai.
Jummai ba.
Jummai Ahmadu. Mun gode muna so ya ƙara bude mana guza mana gurin bari muke. Muna so ya ƙara mu koma garin mu zauna lafiya. Wallahi kuma mun gode abin da yake mun gode Allah ubangiji ya saka masa.
To ya shi rayuwa take gare ku ga sakamakon wannan rikici.
Wannan rikici kaga mun dai muna zaune mazajen mu ko sana'a ba su da yanzu haka ma. Dan sana'a mu mata ne da muke dan sawa muke ci da sha.
Kuna samu kuna zuwa ku yi noma ko ko abin yake?
A ba mu samu zuwa noma ba kan gaskiya.
Wannan rikici.
Eh saboda rikicin nan da damana ba a samu zuwa zaman noma ba. Mazajen mu kullum sai an kwana a jeji ba a samu zamanar damana wallahi. Wallahi amma ya rabi.
Aisha Isko ni wallahi muna garin mu din can gudun bari ne. Dabaru dai an maida mu kuma bai dadi ba ka sake dawo da mu.
Wannan yarki ce? Sunuwa ne a wurin yaran nake.
Guda 7.
Wasu mata a karamar hukumar Ganze dake arewacin Borno kenan da kuma rikicin Boko Haram daidaita ke bayyana jin dadin su sakamakon wani tallafi da suka samu daga hannun gwamnatin jihar Borno. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda biyu. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne ganin birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa wato karfe 2:08 na dare yanzu dai ga sauran labaran duniya.
To shugaban Amurka Donald Trump da na kasar Masar Abdel Fattah El-Sisi sun tattauna jiya Talata kan batun sake tattaunawa game da shirin babbar madatsar ruwan Habasha bayan da tattaunawar da Amurka ta dauki nauyin yi a baya kan batun babbar madatsar ruwan ta cije. A wata takardar bayani ta jiya Talata, fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugaba Donald Trump ya bayyana ƙarfin gwiwa kan yiwuwar cimma yarjejeniya kan madatsar ruwan ba da dadewa ba, wadda kuma za ta amfani duka ɓangarorin biyu. Ministan harkokin wajen Habasha Gedu Andargashew jiya Talata ya ce ƙasar Habasha za ta ci gaba da shiga tattaunawar, to amma ya gargaɗa Amurka cewa kar fata yi gaggawa kan batun kuma kar ta yi shishigi a kai. Har yanzu mazauna jihar Tennessee ta kudancin Amurka na cikin kaduwa bayan da wata shu'umar mahaukaciyar guguwa irin ta lokacin sanyin winta ta zo a makare ta bararraka jihar da daren jiya talata ta kashe mutane akalla 24. Akasarin mazauna wurin sun yi nisan barci lokacin da karar haushin karnuka da ta na'urar gargadi suka tashi su ya kasance dai da kyarma suka samu mafaka. Hotunan bidiyon haukacin guguwar sun nuna yadda wasu manyan harsunan wuta ke ta fitowa daga wani babban bututun da ya tankware ya kun fuskanci birnin Nashville wanda ya shahara wajen waƙe-waƙe.
Labarin duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, a daidai lokacin da kotun kolin Najeriya ta yanke wasu hukunce-hukunce akan zaben wasu jihohi. Wakilinmu Nasiru Adamu Hikaya ya zanta lauya mai zaman kansa a Abuja barista Bahari Yusuf kan wannan batu.
An yi wani babban alkali a Najeriya ana kiran shi Malam Abubakar Gumi, Allah ya ji ƙarai. Akwai littafin da ya Where I Stand, wato inda na tsaya, yana cewa shari'u kaman fuskoki suke, suna iya kama amma ba ɗaya suke ba. Shari'an imo ya bambanta da shari'an zamfara, shari'an bayelsa ya bambanta da shari'an zamfara. Shari'an bayelsa mataimakin gwamna ya taho da takardu da bai kare su a matsayin nashi ba saboda sunayen da suke cikin takardun. Na imo ita ma ta bambanta, saboda magana imo ana magana ne a kan wasu ƙuri'u na wasu mazabobi da ba a kawo su an kidaya da su ba, wanda INEC ba ta shigo da su ba. Shi kuma wanda yau yake kan kujera ya ce akwai su, ya taho da su tun daga kotun farko har kotun ɗaukar ƙara har kotun ƙoli, ya kawo takardun ne yana nuna lauyoyin shi Edwa ba su kare wannan zargi da ya taho da shi ba. To shi kuma a tsarin shari'a duk abin da ka taho da shi na saida da abokin shari'anka bai ƙaryata shi ba, to dole kotu ta ɗauka a kan magana ne da yake da muhimmanci, magana ce da ke da ƙarfi da dole kotu ta karɓe ta.
Wannan bai nuna kamar cikin lauyoyi da sauran masu ƙalubalantar irin wa'innan shari'o na kotun ƙoli ya ɗori ruwa ba kuwa.
Eto, ƙwarai da gaske, amma kuma kada ka manta da sana'a na shari'a ya bambanta da na medicine, ya bambanta da physics, inda ake kallon abu layi ɗaya. Shi fitowa da shari'a kullum kamar tsarin tahowa yaƙi ne, kowa da irin kayan yaƙin shi da yake tahowa da shi. Examination kallo da yake wa fagen yaƙin da za a yi. Amma gaskiya idan ka kula ko yau a kotu, idan ga lauyoyi da suka zo, wasu manyan lauyoyi da shari'un nan ba su shafe su ba, amma sun taho ne don su je a kotu za ta yi abu da wannan shari'a, a wannan gurɓata da aka samu na wato shari'u. To amma kada ka manta da kullum kotu ba ta ba mutum abin da baka tambaya ba, amma ana cewa wato kotu ba fada xmas ba ne, sai abin da ka nema shi za a baka.
Ko da alƙali ya ga gaskiya ko kuma ga yadda ya kamata ka shigar da shari'a, in baka shigar ba ba ruwansa da wannan.
Saboda in yi haka ya nuna son kai, shi ma ya shiga fagen rigiman, ya zama ɗaya daga cikin wanda ake rigima da su, to dole ya haƙuri ƙafa ka taka da kai.
Me za ka ce kan hukunce-hukuncen kotun ƙoli nan yanzu? Shin kotun ƙoli ta fara rasa in ce wannan darajar tata, ko kuma abin da take daidai ne dama haka shari'a ta gada?
To ina son mutane su kula da wani abu, a kotun ƙoli mutane ne irin ka a ciki, ba sahabi babu annabin Allah a cikinsu. Kaga kenan a dole a same su da wani sa'ili su kalli abubuwa ba yadda kai kake ganin shi ba. Amma alƙalanmu na kotun ƙoli a nawa tunanin da nawa ganin, da kuma na samu daman zama a gabansu in saurare su a yi wasu abubuwa ina ciki, suna da ƙwarewa an kuma daɗe ana yi da su. Kuma da dama abubuwa idan suka yanke hukunci har wanda yau ake neman a zo a yi gyara a kai, idan ka duba sai ga ba su suka yi laifin nan gaba ɗaya ba, akwai laifuffuka na lauyoyi da suka bar wasu abubuwa. To shi yasa aka ce idan aka zo za a duba domin a yi wannan gyare-gyare, dole a duba a ga me ya kamata a yi, me yasa aka samu wannan mishkila da sauransu. A matsakani da Allah, alƙalanmu na kotun ƙoli ko ina za su iya shari'a a duniyan nan, suna da tarbiya na shari'a, sun samu kuma lokaci, sun fahimci shari'a, suna kuma da basira na shari'a tsakani da Allah. Amma kamar yadda dazu na ce, kada mu manta da ba mahusumai bane saboda haka za su iya kasa fahimta wasu abubuwa inda suka taho.
Tattaunawar Nasira da Amerika kenan da barista Bahadur Yusuf. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba sai a shakata da wannan waka. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraro a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka za ku iya garzaya shafin mu na yanar gizo domin sauraron shirin nan ko ma waɗanda suka wuce ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum. Barkan ku da sake kasancewa da shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Musa. A wannan makon, shirin yanayi da muhalli ya karbi bakoncin Dr. Muhammad Mahmud, ministan ma'aikatar yanayi da muhalli na Najeriya, wanda ya yi tsokaci akan wasu matakai da gwamnatin Najeriya take kokarin dauka da zimmar rage radadin kwararowar hamada.
Harkar muhalli harka ce wanda ta shafi kowa, domin muhalli shine matattaran komai. Duk wani abu da dan adam yake a doran kasa a cikin muhalli ne, kuma abubuwa da dama da dan adam yake yi in yayi daidai zai kara inganta muhalli, ma bai sauya shi ba. In ko bai yi daidai ba to zai iya jawo mu muhalli matsala, kuma idan muhalli ya gurbata to mu kanmu za mu fuskanci matsaloli. Domin bincike ya nuna cututtukan da suka addabi dan adam kusan kashi 80 daga cikin 100 daga muhalli suke wanzuwa gurbataccen muhalli. Akwai kuma hanyoyi da dama da ake gurbata muhalli. To misali muna iya daukan yanda ma ake sarrafa bola. Mutane da dama zaka ga idan bola ta taru za su dauka su je duk inda suka samu su zubar, ko kuma su kama bolan nan su kona a kofar gidansu ko a cikin gidansu, ko kuma su batta a bude yanda kwari bera menene waye da waye za su shiga ciki, sannan su fita kuma su samu hanya su shiga cikin gida su taba abinci ko wani abin da ake zuba abinci har ya kai ga an ci kuma an samu cuta. Akwai hanyoyi da dama wanda muke dubawa. Na farko dai akwai tsari waɗansu irin menene in ce abubuwan girki ko murafu na girki wanda a turanci ake ce musu stove. Akwai kuma kirkirowa da aka yi a samu dan wani da zaka ga kamar dan karamin ice ne wanda ake hada shi da wani dan sinadari da za a sa zai iya dafa abinci na tsawon awa 1 awa 2, amma kuma ba tare da an samu matsalan irin wannan gurbatan da ake fuskanta na idan an sare ice an kona shi ba hakan nan. Har ila yau muna tunanin kuma yanda za a domin abu daya tak ba zai iya warkar da wannan matsalan da ake fuskanta ba. Ana kuma har ila yau tunanin ko a dan samu wani shi ma ainihin kaman murhu ne da za a rika zuba mishi wato kaman gas da ake cewa a turanci gas ne, a Hausa muna iya cewa shi ma dai kaman dai wani abu ne wanda yake iska din ne amma kuma za a dan kare ta ta zama kaman ruwa wanda dai ake amfani da su. To irin wannan ana dubawa dole sai mun hada wannan da wancan da wancan, domin masu bukatan wannan suna da yawa musamman mutanen da suke karkara. To har yanzu muna dudduba ta ina da ina zamu bi muga cewa an kawo waraka ga wannan, domin ba za ka hana mutum amfani da wannan abun ba in shine ya dogara a kai kuma baka kawo mishi wani abu da zai zama sauyi ba. To wannan duk a yanzu muna ci gaba da bincike da kuma kirkira da zamu yi don saboda mu ga cewa an rage matsalan sare gandun daji da konawa. Saboda haka dokan da muke da shi ma shine duk wanda ya sare bishiya daya muna cewa ya tabbatar ma ya shuka goma. Domin bishiya kamar yadda na nuna suna da ainihin muhimmanci da dama musamman yanzu yadda muke fuskanci wannan an auna an duba bincike ya nuna ɗaya daga cikin abin da zai taimaka wajen wannan sauyin yanayi da dumaman yanayi shine a shuka itatuwa masu dimbin yawa a ta shukawa. Sannan kuma a kokari a tabbatar motoci suna kona man da suke amfani da shi yanda ya kamata domin sinadaran da suke fitowa an kona mai ya zamana masu dan kyau ne dai. Inda kana kona mai dole za ka fitar da sinadarai za su kawo matsala amma kuma mota da bata da injin ɗinta bai aiki sosai bata iya konawa sosai tafi gurɓata muhalli.
A ɓangaren yan rajin fafutukar kare muhalli kuma Umar Sale Anka ya ce su ma suna iya ƙoƙarinsu domin wayar da kan jama'a don a gudu tare a tsira tare.
Magana ce ta menene ake ciki a kan ɗumamar yanayi na duniya shine muka yi taro a jami'a domin sanar da sarakuna jama'ar gari da kuma ɗalibai shi sa aka sashi a cikin jami'a. Muka gabatar da muƙabaloli na yanda alƙawuran ƙudurorin da aka ɗauka na ƙasashen duniya. Najeriya ita ma tana daga cikin wayanda suka ɗauki alƙawari ne yanda kafin 2030 za a rage gurɓatar sararin samaniya ta hanyar dasa bishiyoyi a gurare daban-daban. Wannan ƙungiyar mu ma yanzu ta ɗauko ƙudurin gabatar da wannan abin a ciki a bana. Za ni yau kanmu tara a san yadda za a samar da bishiyoyi da za a shuka.
A sauraron abinda lokaci ya bamu damar kamu kuke sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu. Ku sake jin mu ɗauki da wani sabon shirin yanzu a madadin Nasir Adamu El Hikaya da Dr. Julie Leathers Christian wacce ta daidaita mana sauti. Ni Aisha Mu'azu nake cewa ma'assalamu.
To madalla a gaishe da Aisha Mu'azu kafin mu kai ga shirin mu na gaba ga wannan sakon.
Yanzu cutar coronavirus ba ta da magani
sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukkan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira.
To madalla da fatan an ji wannan sakon. Yanzu kuma lokaci ne da Muhammadu Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridan Kamaru.
Za mu fara shirin jaridarmu na wannan makon ne da jaridar Litation. An da talaba ta mana cewar gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru tana kokari matuƙa gaya na ganin cewa ta inganta ayyukan kantimomin kasar da kuma magadan gari manya da kananan su. Kasancewar yanda gwamnatin kasar za ta karbi sabuwar gudanarwa na miƙawa kananan hukumomi kwarya-kwarar yancinsu. Jaridar Esengen kuma ta shaida mana cewar da taɓan arewacin kasar jamhuriyar Kamaru suna shirin zaben sabon jagoransu. Kasancewar tsohon shugaban nasu Marafa Hamidu Yaya ya kwashe shekara da shekaru a gidan kurkukun kasar wanda zai mai gurbinsa shine ministan sufuri na kasar Musta Manuda. Jaridar Aladar kuma ta hango mana cewar yanda gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta ce ta gamsu da ayyukan da hukumar zabe mai zaman kanta Elecam ko Election Kamaru take yi musamman ma wajen ganin an da ta shirya domin tarbar zaben da za a gudanar na kananan hukumomi da kuma na ayyukan majalisar dattawa na kasar ta jamhuriyar Kamaru. Sai jaridar Emergence Allah ita ma ta bankado mana irin balakalar da yake faruwa musamman ma a asibitocin kasar Kamaru, kasancewar irin yanda likitocin kasar suke rikon su kwanan kashi da ayyukan da suke yi, kuma hakan yakan janyo majinyata suna rasa rayuwarsu domin rashin ko unkula da likitocin suke yi musu. Jaridar Esengen ta kasar Kamaru ita kuma ta tsegunta mana cewar makarantun bokun kasar yanzu haka suna fuskantar barazana tunda wani dalibi da labawa malaminsa wuka a cikin sa har malamin ya sheka barzau. Sai kuma jaridar Integration ta kasar Kamaru anda ita ma cewa ta yi jihohin yan awaren kasar jamhuriyar Kamaru guda biyu suna fuskantar barazana wajen rashin ingantaccen zaman lafiya a yanzu haka. Jaridar Guardian Post kuma ta kasar Kamaru ta ce ministan tsaron kasar Musta Betty Asomo ya karrama waɗansu dakarun tsaro na kasar waɗanda suka jajirce musamman ma a fagen yakin da ake yi da maharan Boko Haram da kuma su tada kayan baya a bangaren yan awaren kasar. Jaridar Du Sahel ta kasar jamhuriyar Kamaru ita kuma cewa ta yi maharan Boko Haram sun halaka mutane guda shida a wani hari da suka kai a jihar Arewa mai nisa. Jaridar Du Son ta kasar jamhuriyar Kamaru ta ce ministan sufuri ya jagoranci bude wata sabuwar tashar jirgin ruwa musamman a birnin Limbe da ke jihar yan awaren kasar Kamaru domin inganta harkokin sufuri da kuma shiga da fita kayayyakin yan kasuwa a kasar. Zan kammala shirin jaridar namu ne na wannan makon da jaridar Le Voix du Centre anda ta nuna mana cewa shugaban kungiyar kallon kafa na nahiyar Afirka Mr. Ahmad Ahmad ya ziyarci kasar Kamaru anda suka nuna cewa ziyartar da ya kawo Mr. Biya yana kokari ne na yi masa campaign anda yanzu haka ake kokarin gudanar da zaben kananan hukumomi da na yan majalisar dokoki na kasar ta jamhuriyar Kamaru. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Tumarilla a gaida Awal Garba. Yanzu kuma sai wasu sakonni da kuma sauraro ke kira ta waya kuna ajiye mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Yusuf Bazuka Mele da Gwalalo a jihar Bauchi. Ina kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da ministan tsaro da kuma gwamnatin jihar Kaduna ya kamata su daukewa waɗannan bayan Allah na garin Marina da Kerawa da intila'in 'yan ta'adda ya afka har aka rasa rayin mutum 50 babu yaro da ba masu ba namiji har da almajirai. Sannan abin ta kai ce da fatan gwamnati za ta kai musu ɗauki game da wannan al'amari, kuma su waɗannan 'yan ta'adda ya kamata su ji tsoron Allah. Ya kamata mutum in dai har mutum ne kada kuma ta ce ya kashe yaro, ya kashe baba, ya kashe jariri, ya kashe almajiri haka kawai babu wani dalili. Da fatan gwamnati za ta ɗauki mataki akan wannan abin saboda gaba.
To madalla, yanzu kuma da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
To a takaicen, tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Joe Biden ya ci jihohi 8 a yayin da shi kuma Senator Bernie Sanders ya ci 3 a sakamakon farko-farko na zaben dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrat wanda aka yi jiya Talata a wasu jihohi 14 na nan Amurka. Kasar Argentina ta ce a karon farko an samu wani da ya mutu da murar corona a kasar a daidai lokacin da ita kuma kasar Spain ke bayyana cewa a karon farkon wani dan kasar ya mutu sanadiyar cutar, a yayin da kuma kwararru a fadin duniya ke ta fadi tashin neman yadda za su kulluma wannan cutar wadda har yanzu an kasa cikakkiyar fahimtar ta. Gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Donald Trump za ta takaita yawan ma'aikatan kafafen yaɗa labarai na gwamnatin China da ke nan Amurka, tana mai nuni da yawan tsangwama da barazana ga 'yan jarida da aka san China da yi tuntuni. Shugaban Amurka Donald Trump da na ƙasar Masar Abdel Fattah el-Sisi sun tattauna jiya Talata kan batun sake tattaunawa game da shirin babbar madatsar ruwan Habasha bayan ta farko ta ci.
To madalla masu sauraro anan makakashin shirin namu na hantsi sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku jo su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya zurta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmus Garba da yake yana gabatarwa, sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfi da Hashin Gumal da na haɗa na kuma gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.